بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu Masjidu Ali bin Abi Talib daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana muna yammacin Asabar ne 18 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da 7 ga watan 3 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi na 123 insha Allah a cikin jerin darussa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi wataki da suna Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan masu bibiyan mu a wannan majlisi na tafsirin Al-Qur'ani ba su manta ba, bamu gushe ba, muna tafsiri a cikin suratul Baqara, a inda ajiya muka karkare tattauna bayani karkashin fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. A yau za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم. kafin mu shiga cikin bayanin waɗannan ayoyi, muna ƙara ainihin wato isar da saƙon ƴan uwa da suke neman addu'a daga gare mu. Kamar yadda muka ambata tun kwanaki, mutane da dama sun aiko da wato baran neman addu'a daga ƴan uwa baki ɗaya, wanda muna fatan jama'a ba a manta ba, kuma za a ci gaba da sanya su a cikin addu'a. Akwai waɗanda suka bayyana abubuwa da suke da shi na matsaloli tsakaninsu da Allah mahaliccinsu, wanda Allah ya fi kowa sanin shi. To muna addu'a Allah Ubangiji ya biya muku bukatunsu na alkhairi. Akwai mata da dama waɗanda suka aiko da ainihin wato wannan bukata. Wasu suna cikin ainihin wato damuwa ne na rayuwar duniya, wasu suna bukatan aure ne, wasu suna fama da lalura ne na rashin lafiya. Dukkansu suna neman mu taya su da addu'a Ubangiji Allah ka fi mu sanin su, ka biya wa kowace bukatar ka na alkhairi. Allah madaukakin sarki ka takaita musu jarabawoyin da suke a ciki, ka kawo musu fatahi daga inda wato ba su tsammata ba na gaggawa. Allah ka sa mu dace. Haka in ba a manta ba, ko wani dan uwa da ya shigo cikin masallaci nan shi ma yake yana baran addu'a daga ƴan uwa, shi ma yana da ainihin wato bukatu. Akwai masu neman aiki, akwai masu neman jari, akwai masu neman karatu, akwai su ma mazaje masu neman aure. Ubangiji Allah ka jiya wa kowa bukatar shi na aure. Allah ka fi mu sanin kowanne daga cikinmu, kai ne masayin abin da ke boye da abin da ke bayyane. akwai waɗanda ba su ma iya kai gare mu cewa mu nema musu addu'a ba, amma suna da buƙatar addu'a. Allah ka biya wa kowa buƙatun shi na alheri. Allah madaukakin sarki ka sa mu zama lafiya. Na'am, akwai tambaya da aka yi a jiya game da cewa mene ne tambayar ma? Limami ne ko? Yawwa, limami da yake salla sai ya karanta Fatiha kawai da gangan, cewa kabili zai yi ko ba'adi. Ina fata an gane, ma'ana ba zai karanta sura ba. So aslan a karatun salla abinda yake farilla shine karatun Fatiha. Da haka duk wanda ya karanta aƙalla Fatiha a salla, sallar shi ta inganta. Karatun sura yana daga cikin sunna mustahab wanda manzon Allah ya doge yana yi a sallolinsa. Da haka in kana son kai salla irin ta manzon Allah, bayan ka karanta Fatiha sai ka ƙara da sura, musamman a rak'o'i na farko da ta biyu a dukkanin salloli. Masu raka'a biyu ne, to bayan Fatiha ana yin sura. Masu raka'a uku ne, to a raka'a farko da ta biyu bayan an ƙare Fatiha annabi yana ƙarawa da sura. Masu raka'a hurhudu su ma raka'a ta farko da ta biyu annabi yakan ƙara sura bayan ya kammala Fatiha. Rak'o'in da suke sama da biyu, to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan taƙaita akan iya Fatiha kawai, amma har su din ma akan iya karanta musu sura. Ina fatan jama'a an gane. To wanda ya zo ya yi salla sai ya ƙi karanta sura amma ya karanta Fatiha, to ya yi abin da yake wajibi, sai dai babu ko shakka ya rage wa kanshi wato falala da lada a sallah. Dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin masallata wani ba abin da yake tashi da shi na ladan sallah sai kashi 5/10, wani ya samu 6/10, wani 7/10, wani 8/10, nake ce wani 9/10. Kage kenan, wannan ya nuna gurbadin yadda mutum ya inganta sallansa, ya kamanta sallarsa da ta manzon Allah, to gurbadin yadda zai samu cikakken lada. Jama'a fahimta ko? Amma wanda bai karanta Fatiha bane kwata-kwata, wannan hadisi ya tabbata, manzon Allah yake duk wanda bai yi Fatiha ba bai da sallah. To kage shi tunda ya yi Fatiha ba za a ce bai da sallah ba, amma lallai sallar shi akwai na ƙasu. Ina fata gane, kuma bai yi sallah irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kawo mu dace. Da haka babu wani kabili ko ba'adi, tunda ba mantuwa yi ba da gangan ya yi, ko da kuma da mantuwa ne ba sai an yi kabili ko ba'adi ba. Jama'a gane wannan da ke ko? Allah madaukakin sarki ya kawo mu dace. Waɗannan ayoyi wanda za mu fara jin bayaninsu a yanzu, Allah madaukakin sarki a cikin wato baiwansa da kuma cikan mulkinsa shine yake ƙara nuna irin falala da ni'ima da ya mana mu wato al'umman manzon Allah. Kamar yadda muke ta faɗi tun a baya, Allah madaukakin sarki yana ta tuna mana ni'imomin da ya mana ne tun daga faɗinsa da yake cewa wali utimma ni'mati alaikum, na ɗauwa kaina alwashi ne sai na cika ni'imomina a kanku. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To daga cikin ni'imomin shine Allah yake sai ya ƙara tuna mana a nan, tare da cewa za mu ga ni'imar za ta zo ne ta fuskan jarabawa, amma dama kamar yadda za mu bi bala'i ko jarabawa da Allah ke jarabtan bayi, yana jarabtan su ne ta fuskoki guda biyu. Akwai jarabawa ta fuskan ni'ima da alkhairi, akwai kuma jarabawa ta fuskan wato sharri da bala'i. Dukkan su jarabawa ne. Za mu ji ayoyin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hakan, kuma za mu ga hakan yadda yake faruwa tun da kuma har yau din nan. Da haka wanda ya gafala sai ya ankara. Kaka ɗauka cewa wai don baka rashin lafiya to kai baka da matsala, a wannan lafiyar ma da Allah ya baka jarabawa ke gare ka. To Allah madaukakin sarki sai ya ce wala nablu wannakum, malamai har kullum suna cewa lamun din nan da yake zuwa a irin wato waɗannan kalmomi makamancin haka, to yana hukunta rantsuwa ne. Allahu akbar, ba kuma abin Allah ba shi rantsuwa. Ba mu kai ba, ba mu isa a ce Allah zai faɗi wani doka amma sai ya rantse mana ba. Amma dan Allah ya nuna mana lallai wannan abu babu ainihin wato wasa a ciki, shine sai Allah zai gabatar da rantsuwa kafin ya faɗi abin da zai faɗa. Allah ya ce wallahi na rantse da kaina ni Allah, lanabluwannakum bishay'in, za mu rinka jarabtan. Za mu zo mu ji kalman albala an fahimta ko? Wato jarabawa kenan. Allah zai rinka gwada mu, zai rinka jarabta mu. Wannan Allah ya riga ya faɗa, dan haka ko kana so ko baka so sai an jarabce ka. Kawai ka shirya wa wannan jarabawa ne. Misalinka, misalin wanda yake neman takardar karatu na makaranta, to ya san dole kafin ya samu wannan takardar sai an jarabta shi. Dan haka ko ya shirya ko bai shirya ba, lokacin jarabawa na yi za a fasa? Ba za a fasa ba. To wannan na duniya ma kenan na mutane, ina kuma ga Allah madaukakin sai. Kuma kana jin sai da Allah ya rantse. Allah ya ce sai dai in baka zo duniyar nan ba, amma wallahi sai an jarabce ka. Jama'a gane wannan da kyau ko? Kuma Allah ya ce jarabawan ma dan kaɗan zai bi mana. Bi shay'in, da wani ɗan abin da ba a rasawa. Dan dai kada a bar mu haka kawai mu shantake. Kamar yadda muka ce za mu zo mu ji jarabawan ma ni'ima ce gare mu. Dan da ba a mana wannan jarabawan ko? To da wani in ya balle, to sai Allah ba. Haka ne kuma ta wajen ma. A hakan ma da ake jarabta mu ya aka ƙari. To shi ne, Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunanmu ne wallahi. To Allah ya ce zai ɗan rinƙa jarabtanmu da ɗan abin da ba a rasawa. Za mu zo mu ji malamai suka ce shay'in ɗin nan duk da ya zo a mufrani, amma ya zo ne da ma'anar jam'i. Saboda duk misalan da za a buga mana, to a cikin kowane irin misali Allah na iya jarabtanmu. To idan ka haɗa ɗan jarabawan farko da na biyu da na uku da na hudu sai ka ga sun kaɗu sun zama jarabawoyi masu yawa ko? To Allah ya ce minal khawfi, daga cikin wuraren da za mu rinka jarabtanku akwai wajen tsoro, abubuwan razani wanda za mu rinka fuskanta daga ainihin wato waɗanda suka fi ƙarfinmu ko waɗanda suke maƙiyanmu ko mu ya junanmu. Za mu rinka fuskanta, dama tsoro ana tsammatar shi ne daga abin da ake tunanin yana sama da kai. An gane ko ya fi ƙarfinka ko ba yadda ka iya da shi. To daga irin nau'in abubuwan da Allah zai rika jarabta mu kenan. Sannan ya ce wal ju'i, haka Allah zai rika jarabta mu daga ainihin wato abin da ya shafi yunwa. Yunwan cikin mu da zai rika koɗa mu, to hanyoyi ne da Allah zai rika ji yana jarabta mu. Allah ya ce wa naqsin minal amwal, da kuma tawaya da ragowa na arziki. Za mu ji malamai suka ce ta hanyar Allah ya rinka sako fari a duniyar nan, da haka kayan tsirrai sai su ki ba da ƴaƴa ko kuma su ba da kaɗan sai da ba zai wadata ba. Da haka sai mutane su wayi gari su fada cikin yanayi na yunwa, wanda sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya fitar. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yunwa dai a wannan gwamnati da muke ciki mu a Najeriya za mu fahimce shi sosai sosai. To daga cikin hanyoyin da Allah zai saka jarabta mu kenan. Sannan Allah ya ce wal anfusi, haka ne ko? Wa naqsin minal amwal, da kuma tawayan dukiya ta hanyar asara ko gobara ko barayi su sace ko wani abu dai da zai tauye dukiyar mutane. Allah ya ce wal anfusi, haka daga kuma rayuka. A rinka ɗauke rayuwan waɗanda kake ƙauna a rayuwar nan, mahaifi, mahaifiya, ‘ya’ya, mata, miji, ‘yan uwa, abokai, malamai, an fahimta ko? Shuwagabanni duka. Za ka ga ga wani wanda kana matuƙar ƙaunar shi a zuciya, sai Allah ya jarabce ka ta hanyar ɗauke rayuwar shi, ya zama ka gama ganin shi kenan, kai da shi sai a mafarki ko a tunani, kun rabu kenan rabuwa na har abada. Wannan ma hanyoyi ne da Allah zai rinka jarabta mu. Allah ya ce wasamarat, haka wato ragowa na ‘ya’yan itace su ne kayan marmari da muke ainihin wato amfani da su. To da Allah ya buga mana waɗannan misalan, sai Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna inda ni'imar wannan jarabawan za ta bayyana. Sai Allah ya ce wa bashiris sabirin, idan muka yi muku wannan jarabawan, to muna son mu gane suwaye masu haƙuri. To in har muka gano masu haƙuri a cikin ku, to ga albishir Allah na muku. To kamar ka ce to ya za a gane masu haƙuri suwaye ne, sai Allah ya buga mana sifansu. Allah ya ce alladhina idza asabatkum musiba, su ne waɗanda idan muka jarabce su da wata musiba, qalu, alamar su ta farko idan suka buɗi baki za su yi magana cewa za su yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu din ma kanmu dama na Allah ne, kayan Allah ne mu, to kuma gaba ɗaya ƙarshen al'amari gare shi zamu koma. Dan haka dan Allah ya raba mu da wani abu da muka saba da shi ba abu ne mai sauki, dama naci ne, mutum ma naci ne, dan haka ba wai laifi Allah ya mana ba, ya karɓa abin shi ne kawai. To mu danne zuciyarmu mu yi hakuri, kalman da za ka fara faɗi kenan, an fahimta ko? Allah ya ce ula'ika, to irin waɗannan masu haƙurin alayhim salawatun min rabbihim, wato kalmomi na yabo da ɗaukaka, to Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar musu da shi, shine salati daga Allah zuwa gare su. Allah zai girmama su, Allah zai ɗaukaka matsayinsu. Ka ji daga cikin sakamakon wannan jarabawa, Allah ya ce wa rahma, da kuma jin kai. Allah ya yi musu alƙawari na jin kai na musamman. Ka ji alkhairi guda biyu, ga ainihin wato salati da Allah zai musu, ga kuma jin kai da Allah zai musu. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wa ula'ika, kuma irin waɗannan ne kaɗai, humul muhtadun, su ne shiryayyu. Sai sakamai da za mu zo mu ji Umar ɗan Affan duk in ya karanta wannan ayan sai ce madalla da wasu fukuci guda biyu da Allah ya yi mana su a matsayin mangala, sannan madalla da ƙarin a kan wannan guda biyun da Allah ya mana a matsayin ɗan ɗidi. Wannan sai in kana jin Hausa za ka gane wannan. Idan aka ce wato mutum ya je ƙauye ya tashi ban kwana da su, ba suna mai alkhairai irin na kayan ƙauye ba, to sai ka ga an cika mai mangalan jaki ko raƙumi. Ma'ana mangala shine jakan da ake zuba kaya a kan raƙumi ko jaki, za ka gan shi hagu da dama, to duk sai an ciko maka shi. To shine Umar yake cewa ni'mal ijlan, madalla da mangala guda biyu da Allah ya mana sufitinsu na alkhairi. Na farko shine alayhim salawatu min rabbihim, na biyu shine wa rahma, sakamakon ne sakamakon haƙuri. Sannan Allah bai bar mu a iya mangalan ba kadai, har an tafi za a ma'ana har an shirya za a tafi, sai wata tsohuwa ta zo ta ce da Allah tsaya ni ma ina da kaza, ka ɗan yi haƙuri sai a ɗan ɗiba maka shi a tsakiya kuma. Shine ilawa, jama'a gano wannan da kyau ko? To ɗan ɗibi kenan. Kwatankwacin irin in an yi abinci ɗin na an saka maka malmalan tuwo, sai ka zo za ka tafi sai a ɗan yanko wani ɗan ƙarami sai a ƙara jonawa a ƙasa. Jama'a gano wannan ne, shine Allah ya yi mana baiwa sai ya ƙara mana da shi kuma. To Umar duk in an karanta ayar ne yana murna yana jin daɗi cewa wannan sakamakon haƙuri kenan. Haƙuri yake jawo maka Allah ya maka irin wannan tagomashin. Jama'a gano wannan da kyau ko? To wannan aya kamar yadda muka ji, of course za mu yi expecting akwai matsaloli da za a tattauna, ina fata an gane. Dan kamar yadda muke faɗi mu a cikin tsarin wato ɗan abin da muke yi na tada baki a fassarar nan, muna so ne mu rinka fahimtar menene saƙon Allah gare mu. Da haka ba wai damuwar mu yadda muka fassara to mu ce aya na gaba a wuce an gane ba a gane ba uku, a'a muna son aƙalla ka tafi da saƙo guda ɗaya da ka fahimta cikin wahayin da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai suka ce daga cikin wasu malamai da suka fassara akan wannan aya sai suka dubi ayan ta wata angul wanda in ba an faɗa ba kai ma yanzu kila baka taɓa wannan tunanin ba. Ka dubi abin da suka ce da Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Al-khawf da aka faɗi a nan ba wai al-khawf na tsoro na makiya ko masu shuwagabanni da za su razana zuciyarka ba, suka ce ba shi ake nufi ba. Ana nufin za a rinka jarabtar mu da tsoron Allah, khawfun lahi. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Wal ju'i, da yunwa, suka ce abinda ake nufi da yunwa anan shine ibadar azumi, sannan za a rinka jarabtar mu. Ka ji malaman ko? Suka ce wa naqsin min al-amwali, tawaya na ainihin wato dukiya, zakkan da Allah ya ce mu fitar a cikin dukiyarmu kenan. Allah zai jarabce mu da shi. Kai ka taɓa jin wannan fassara? Sannan wal anfusi, da rayukanmu, wannan shi ne rashin lafiya da Allah zai rika dora mana, duk hanyoyin jarabawa ne. Sannan was samarat, to shi kuma wannan mai kuke tunanin za a ce? Mun san ina bin ku wani assignment ko? To zan ƙara muku da wannan. Ba wanda ya gano?
Ba, ana nuna wani
na ai shi ne wancan na farko ai wannan nafsun min al-amwal ce wata mara ba wanda zai iya aha ai wannan shi ne asalin ma'anar da kowa ya fahimta wani fassara aka fitar kamar da kaji waɗancan an faɗi wasu abubuwan da hankalinka ma bai je kansu ba to shi ma wannan kun ba da gari a fahimta ki kika ce rasuwan ƴaƴa ƴaƴan mutum su ne samara ɗin shi haka abubuwan da Allah ya maka na wa kamar ka ce alkhairai to sai Allah ya jarabce ka shi ya karɓa kayan shi to su ne ƴaƴan itace ƴaƴanka da ka haifa haka suke fassara na al-Imam Ibn Kathir za mu ɗauko maganganun shi insha Allah mu karanta mana shi da shi ma za mu fara shi da ya kawo wannan ra'ayin sai ya ce wakila amma fassara nan gaskiya ba mu yarda da shi ba kawai sai ya wuce sai ya ki faɗin wane ne wanda ya fassara saboda in kai ka ji waye fassara za ka gane ba maganar ayada ba ne wani babban malami ne daga cikin malaman musulunci haka shi ma ɗaya daga cikin al-a'immatul madhahibil arba'a amma imamu Ibn Kathir ya ƙi faɗin sunan shi don bai yarda da fassarar ba ya ce gaskiya wannan fassarar ya yi nisa daga asalin ma'anar ayar an gane ko za mu zo mu ji wane ne a gaba sai Allah ya ce wa bashir sabirin sai ai albishir ga masu ainihin wato haƙuri a nan kuma za mu zo mu ji ina batu game da nau'o'in hanyoyin haƙuri da ake nema bayan a wancan ayar na baya kun tuna da muka jawo ya yi wani isti'inu da sami bayanin haƙuri ko ba nan kuma za ka ji wasu ƙarin karatu a kan haƙuri da baka ji a can ba domin Allah musamman ya ce a yi wa masu haƙuri albishir to za ka ji menene malamai suka kawo na hanyoyin da za a gane kana da haƙuri ko ba ka da su sannan insha Allah a ƙarƙashin wannan ayan za mu ɗauko wasu hadisan manzon Allah musamman wanda al-Imam al-Baghawi ya kawo su a cikin tafsirinsa a ma'alimut tanzil ya kawo hadisai da suke bayyana haƙuri da kuma irin falalar da yake ga masu haƙuri jama'a an gane wannan da kyau ko to da Allah madaukakin sarki zai sifanta masu haƙurin nan sai ya fara da cewa alladina idza asabatuhum musibatun sune waɗanda idan musiba ta same su qalu abinda ake ji suke fara furtawa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a ɗabi'an dan adam zaka zo ka ji tun ba yanzu ba tun da yadda muke zaunan nan da zaka ji wani ya daka wannan salatin ko misali kaga wani ya daga waya ce hello sai ya dan shu sai ya ce inna lillahi wa inna me mutane ba su kira ni an yi mutuwa to shin mutuwa ne kadai in aka yi musu su waɗannan da Allah yake sifantawa suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa mu yanzu a mutuwa kawai muke fassarawa a nan ne zaka ji malamai suka ɗauko wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana manzon Allah suna zaune da wasu sahabbai cikin dare an kunna fitila haka ana ganin haske iska ne ya taso ne mai ne ya ƙare ne fak sai fitilar ya ɗauke sai aka ji manzon Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sahabbai suka ce ah ya manzo Allah fitillan ma ko ku fahimta manzo Allah yake ai duk wani abu da ya sa wa munini damuwa da tashin hankali to musiba ce da aka kai istirjai wannan yake tabbatar da cewa kana daga cikin waɗannan bayi da Allah yake fata jama'a mun gane wannan da kyau ko bari kan mu gama shanye zakin zancen bari mu dauko maganganun kai tsaye al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fida الدمشقي رحمة الله عليه يتي أخبر تعالى دع الله ديكاو لأن آيوين دعوما مكا دع الله رمى يكرن تومنا سيتي الله مدى وكتن سلكينا بام لا باليني أنه يبتلى عباده سوى كو يبتلى عباده الله ياي منع القوار زيرن كجربتا باينسا لكا كواي ساعة رنش كوشو الله زيرا يبتلش yanzu ba gashi kafin mu fara karatun nan mun ta magana dan uwan mu da suka aiko da addu'a ba to su kaddara wannan halin da suke ciki jarabawa ce daga Allah da haka kowannen su in da ba su dauka jarabawa ba ce to sai yanzu nan su san cewa jarabawa ce da haka in ba su istirja'i ba a da su yi yanzu nan su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su dauki wannan a matsayin jarabawan da Allah ya ce zai rinka yi wa bayinsa an fahimta ko ai yahtabiruhum wa yamtahinuhum zai rinka jarabtan su yana gwada su saboda ne Allah na san yayi tamyizi ne Allah ya san ya tantance su wane ne masu dangana su wane ne masu gadan dangana su waye masu maida al'amari zuwa gare shi su wane ne waɗanda za su yi tunanin wayan su zai fitar da su abinda Allah yake son ya gwada ke to in ba an yi wannan gwajin ba ko ba za a iya tantancewa ba yanzu da muke zaunan nan za ka iya ganin goshin wani ka ce kai da ganin goshin nan wannan ne hakuri ne a'a ce jarabawan ta zo sannan za ka gane mai hakuri akwai saukin a ce mutum ya yi hakuri din ko amma da jarabawan za ka faru to anan ne za a gane hakikanin wane ne mai hakuri ina fatan jama'a ana gayewa za mu zo mu jire na saukin insha Allah sai ka fara gwada kanka kana daga cikin masu hakuri ko ko da sauran aiki sai ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a wani wajen wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin na'am
wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum
kaga wannan kwatankwacin wannan aya ce da Allah ya ce wallahi sai mun jarabce kamar yadda Allah ya rantsuwa anan da ya tafi can suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai ƙara maimaitawa dan magana abun ba wasa bane da haka dole ne kawai sai Allah ya jarabce ka kawai ka shirya kuma an fahimta ko Allah ya ce har sai mun tantance su wane ne suke yi da gaske su wane ne mujahidan na gaskiya wanda inda za a ce a tafi jihadi za su tafi za su sadaukar da rayuwarsu za su sadaukar da dukiyarsu za su kuma ba da ainihin wato rayuwarsu ga addinin Allah sannan was-sabirin kuma a gane masu haƙuri kaga an ƙara magana masu haƙuri ko da haka duk inda jarabawa ya zo to dole sai an gane mai haƙuri daga mara haƙuri sannan Allah ya ce wa nabluwa akhbarakum sannan za mu jarabci wato ya zama abin labari a kanku da shi za a rinka ba ku labari cewa lokaci da kaza ya same ka an gane kai mai haƙuri ne lokaci kai kaza kai ba mai haƙuri ba ne Allah ya sa mu dace malam ya ce to ku ji yadda jarabawan zai rinka zuwa fataratan aw fataratun bisarra'i idan Allah ya tashi jarabtanka wani lokacin da ta abin da yake na farin ciki da jin daɗi ta haka Allah zai jarabce ka Allah na son ya ga a cikin farin ciki da jin daɗi za ka zama bawa mai biyayyan Allah ko ko za ka ɗan saki layi ka yi niwa to saɓawa Allah sannan sai ka sake dawowa shi ne irin abin da mutane ke yi idan Allah ya ni'imta su da samun ƙaruwan haihuwa ko za su yi aure sai ka ga sai a yi ta saɓawa Allah da sunan wai ana murna to ka faɗi jarabawa ɗan uwa ba ka ci jarabawan ba wannan fati da ake shiryawa da ainihin abubuwa na sheƙe aya a saɓawa Allah a ketawa Allah rashin mutunci wallahi faɗi jarabawa ne kaga kai ta wajen murna Allah ya jarabce ka kuma baka ci jarabawan ba Allah ka gafarta mana yace wa taratun bidzarra taratan bidzarra wa taratan bidzarra wani lokacin da farin ciki wani lokacin kuma da abin da zai kuntata maka wani abu ne zai zo maka na kunci an yi jarabawa an zo karshen shekara za a fita kawai sai ka kai ka fadi jarabawan shin me zaka fara fadi a lokacin cewa za ka yi malam wani dama maki na ne ko ko istirja'i za ka yi jama'a na fahimta ko shi ne sai Allah ya ce daga cikin abubuwan da za a jarabce mu sai malam ya ce min khawfin akwai yanayin tsoro wa ju'i da yunwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa واضرب لهم مثلا
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
وانا كاجا اتكين سورة النحل كينا الله يبقى ملابار وتعال قرية القرمة da Allah ya sako mata arziki da ni'ima da abubuwan jin daɗi, amma sai suka butulcewa Allah. Madadin su yi wa Allah godiya a kai, sai suka butulcewa Allah, sai suka ƙi godiya. Shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya juya musu ni'iman, sai ta koma bala'i. Allah ya sanya musu tsoro da yunwa sakamakon abin da suka aikata. To nan sai Allah ya ce, azaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Allah ya sanya musu rigar yunwa da tsoro. Kaga dai waɗannan abubuwan da su Allah ya ce zai rika darasan bayi, yunwa da tsoro. To malamai suka ce an kira wato waɗannan hanyoyin jarabawan da sanya musu riga ne, saboda abubuwa ne wanda in Allah ya jarabci mutum da shi, kana ganin shi zaka gane. Yanzu duk in ka ga mai jin yunwa da yunwa ta koda shi, baya bukatar sai ya gaya maka, kana ganin shi zaka gane wanda yana jin yunwa. Haka ne kuma haka ba. To da wanda yake cikin tsoro, tsoro mai tsanani, ba sai ya gaya maka cewa yana tsoro ba, yana da ka gan shi ka gane yana tsoro. To shi ne libasal ju'i wal khawf. Kuma an gane wannan da kyau ko? To kaga Allah maɗaukakin sarki ya san ta hanyar da zai rinka jarabtan bayi, shi yasa ya buga mana misali da waɗannan. Sai ya ce da Allah ya ce bi shay'in min al khawf wal ju', ai bi qalilin min zalik. Kun ga magana ko? Dan wani yanki na yunwa Allah zai jarabce mu, dan wani yanki na tsoro Allah zai jarabce mu. Duba da irin halin da muka samu kanmu a wasu kwanaki nan kaɗan baya, ba da yawa ba, mutane akai ta ihu, akai ta sallallami, akai ta tsinuwa, akai ta sace-sace, akai ta ba mutane ma fatawa cewa sata ma yanzu halas ne. Kai ka rajiba ba, ka jiba ɗan abin da Allah ya sa mana. Kai mutane suna da ainihin wato rashin godiya wa Allah. Wai mutane sun ɗauka wai wannan ai ƙarshen bala'i kenan. Wallahi wannan ba a bakin komai ba ne. Idan aka gaya maka tarihin al'umman da suka gabata da Allah ya jarabce su da yunwa, wallahi in ka ji halin da suka shiga sai ka tsorata. Ko ka san akwai al'umman da Allah ya taɓa jarabtan su da yunwa, ya kasance babu ainihin wato abinci ko ɗaya da ya rage a ƙasar, da haka mutane suka rinƙa jiran yunwa ta kashe wani a cikin mutane su zo su yi wawan naman shi, su su ci don su su rayu. Ka taɓa jin wannan a tarihi? Wallahi an yi wannan. Kowa sai ya yi zugun ana jiran wa zai fara mutuwa, da ya mutu sai ka ga an yi wawa a kan shi, a ya galgana naman shi a ci shi ɗanye saboda yunwa, ba abinci. Kai ta kai ga wallahi aka ce makabartar garin sai da mutane suka je suna tonowa, a ga wai akwai gawan da bai gama riɓewa ba, mutane su ci saboda yunwa. Musulmai za mu zo tarihin su wata rana, wallahi daular musulunci ƙasar musulmai, Allah ya jarabce su da irin wannan. Kaga mu gode wa Allah, mu kawai tsadan ne fa wai ake cewa wai yunwa ba, akwai kayan abincin wasu ma a lokacin suka je suka make so-so ɗinsu suka ke fito da kayan abinci, saboda su kuma dama ta samu gare su, za su nuna mugunta irin na ɗan adam. Ma'ana akwai abincin amma ya yi tsada, wasu ba sa iya afforded, shi ne muke cewa yunwa. Kada mu roƙi Allah ya jarabce mu da yunwa, da haka mu rinƙa yi wa Allah godiya, domin butulci in kai butulci shi ne fa Allah ke jarabtan bayi. Kun ji dai wannan alƙaryar da baka ɗan ji aya yanzu, da yake ba tafsirin ayar muke ba, sai ta ba mu faɗa da zance a kai ba. Alƙarya ce Allah yana ba su arzikinsu. Allah ya ce ya fi harizuku ha ragadan, ragadada. Sai daga cin ragadada kaga ka san akwai cin banza a wajen, amma sai suka nuna wa Allah godiyan mayu, shi ne ta Allah ya ce oh haka za mu yi da ku. To bari a juya kwanan sama ta dawo ƙasa, sai aka ɗan harbe su da yunwa ɗan kaɗan, wallahi sai da suka raina kansu. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah ka tsawaka. To kun dai ji ɗan kaɗan fa Allah ya ce zai rinka jarabtan mu, da haka ku san wannan. Ga shi ma da yake cewa wa nafsin min al-amwal ai zihabi ba'daha, shi ma dukiyar wasu ɓangaren dukiya ne Allah zai rinka tafiyar da su. Kila kana da kuɗi sai aljihunka su zube daga aljihun, sai ka laluba ka rasa. Kila wayanka ya faɗi ko wani ya sake, kila wani abin hawanka ku yi hatsari, haka dai ɗan ɓangare dai, amma ba duka Allah zai jarabce ka da shi ba. Sannan wal anfusi sai ce ka mautil aqhabi wal aqaribi wal ahbab, kamar mutuwan wato abokai ko ɗan uwa na jini ko kuma waɗanda kake kaunan su wani zaka ga ba ku haɗa dangantaka ba amma Allah ya sa maka kaunan shi in Allah ya dauki rayuwar shi sai ka ji kai ma kaman baka ma a raye saboda kaunan da ke tsakani Allah ya ce wa samarat haka da ayi itatuwa ai la taghullu al-hada'iqa wal mazari'i ka'adatiha gonaki ba za ta rinka yin fitar da ƴaƴa kamar yadda suka saba ba sai ka ga gonan da da ake samun buhun wato kayan amfanin gona 100 yanzu sai ka ga da ƙyar aka tsira da guda 8 kaga naqsin min al-amwal na kasa din kenan jama'a an gano wannan dake ko malam yace cewa qala ba'du salafi an samu wasu malamai daga cikin magabata da suka zo fassara ayan nan sai suka ce fakanat ba'du an-nakhil la tusmir ghayr wahida sai kaga bishiyan dabino da ke yin nunuwa ta ƴaƴa da wanda sai an zazzage a ke zazzagewa amma sai kaga gaba daya ba abinda wannan bishiyan ta yi sai dabino kwaya daya gan ghayr wahida wa kullu hadha wa amsalihi mimma yahtadiru Allahu bihi ibadahu to waɗannan da misalan su ba wai iya waɗannan bane kawai akwai wasu hanyoyin daban da ba ambata ba to hanyoyi kenan da Allah zai rinka yi yana jarabtan bayin sa faman sabara to duk wanda ya hakuri asabahu sai Allah ya bashi lada ladan wannan hakurin wa man qanata wanda ko ya nuna gajan dangana a halla bihi iqabu to hukumar Allah sai ya tabbata akan shi Allah ka raba mu daga hukuma shi yasa kaji manzon Allah ya sifanta mu'minai manzon Allah ya ce ajaban li amri mu'min a cikin hadisin Imam Muslim alamar mu'mini yana burge mu me yasa saboda kullu amru lahu khairu shi duk abin da ya same shi alkhairi in asabatu sarra shakara fa kana khairan la idan Allah ya jarabce shi da wani ni'ima sai ya kara da godiyar Allah to wannan godiyar sai Allah ya ce a kara mishi lada وإن أصابته الذرة إذن كما جربا واني نقول شيء يساميشي صبرا سيها بني وكان خير الله سيها سامع الخير كاقا أمتنا دي إيماني نقص يا دقا بني يساميشي سيها سامع لادا كومي دائي كومي دائي كومي زائي كومي آتي هم فهمت أخو؟ فيما ليتي ولهذا قال تعالى شيسا ألا من أخشين سنشي أكرشان آية سيتي وبشر الصابرين داك في البشر زما كهوكي وقد حكى بعض المفسرين وكن جمع قرن شد مكي إشارة يتي أما أن يكيتو وني دقا تسمى ستفسير كنت سيتي وني أكيانا رمي دكيوكو أن المراد من الخوف ها هنا خوف الله شو أن مالا ممي تفسير يتي وي أبن دا أكي نفي دا جربا ونقورو تورن الله أكي نفي وبالجوع صيام رمضان yunwa da aka ce azumin ramadan kenan wa bi naqsi al-amwal az-zakah nakatan dukiya kuma yace zakka yake nufi wato zakka na farilla da Allah yace a fitar wal anfusi yace al-amrar jarabawan rayuka kuma to shine rashin lafiya was-samarat ya'yan itace kuma da aka ce yace al-awladu ya'ya kenan ina fata an gane kema da ibnu kathir yake wa fi hadha wannan fassara to akwai nazaru akwai gyara da aka abin masa kayan sa domin shi kadai yayi wannan fassara babu wanda aka taba jin wannan fassara a waje shi ina ba da jama'a gani sai yace wallahu ala amma Allah shine masani thumma bayyana ta'ala min as-sabirin alladhina shakarahum fa qala to sai Allah ya bayyana irin masu hakurin da yake ayi musu albishir da Allah ya jindina musu sai Allah ya ce alladina idza asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sune wadanda idan Allah ya jarabce su da wani musiba sai su ce dama mu kanmu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma wato tun kaga wadannan sun maida al'amarin su gaba daya ga Allah kenan sun san cewa ba wanda ya ise musu irin wannan jarabawan sai Allah to tunda Allah ne yayi mun bai da al'amarin mu gare shi mun yi hakuri an fahimta ko walihada akhbara ta'ala amma atahum ala dhalik shi ta Allah ya ba mu labarin irin sakamakon da zai musu akan hakurin da suka yi. Ya Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim, irin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki zai jinjina musu, zai yi musu salati. Wa rahmatun, da kuma jin kai, ai sana'un min Allah alaihim. Kun gani ko yabo ne Allah zai yi musu, Allah ya jinjina musu. Qala Sa'id ibn Jubair, malam Sa'id ibn Jubair yace wannan yabon da Allah zai musu shine aminatun min al'azab, Allah zai amintar da su cewa ba zai musu azaba ba. Dan haka duk wanda yake yin hakuri akan abubuwan da Allah ya garabce mu da su, to wannan alama ce da yake nuna cewa ba zai shiga wuta ba insha Allah. Allah ka tsare mu daga azaba. Dan Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun, kari akan wancan abubuwan guda biyu, to waɗannan irin bayi sune waɗanda suka tabbata shiriyoyi. Qala amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab, shugaban mu'minai Umar ibn al-Khattab, khalifan manzon Allah na biyu, yace ni'mal idlani wa ni'matil ilawa. Kuna magana ko? Yace madalla da alkhairi da ke cikin mangala guda biyu da kuma ƙarin ɗan ɗibi da Allah ya yi wa bayinsa. Menene mangalan guda biyu? Yace ulaika alaihim salawatu, ɓarin farko ko ɓarin dama na mangalan, to salati ne Allah zai yi musu. Sannan ɗaya ɓarin na ɗaya hagun, wa rahmatun, jin kai. Sai ce fa hadhani al-idlani, waɗannan guda biyu su ne mangala guda biyu. Wa ula'ika humul muhtadun, da Allah ya ce waɗannan bayin su ne kaɗai shiryayyu, fa hadhihi al-ilawatu, wannan shi ne ɗan ɗiɗi. Wa hiya ma tuza'u bainal idlaini, shi ne abin da ake yi wa mutum ƙari bayan an cika mishi mangala guda biyu. Wa hiya ziyadatun fil hamli, kaga ƙarin alherin kayan tafiya ya samu. Ina fata an gane. Idan mai zuwa ɗiban yashi ne da jaki, in ya cika gefe guda biyu sai kuma ya ɗora wani yashin a solo ko sai ya ɗora a tsakiya kuma, shi ne ilawa. An fahimta ko? Fadhalika ha'ula'i utu thawabahum wa zidu aizan, kaga an ba su sakamakon hakurin kuma aka yi musu ƙari akan sakamakon. Wannan shi ne abin da ake nufi. To sai malam yake son ya bayyana daga cikin falalan da ke ga duk wanda yake istirjai idan Allah ya jarabce shi da musiba. Sai ce wa qad warada fi thawabi al-istirja wa huwa qawlu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bari mu marmaza mu wannan gyara inda za mu ci gaba da yin shi insha Allah. Da dama mutanen mu idan suka zo za su yi istirja'in nan suna yin kuskure wajen faɗin larabcin. Sai ka ji mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, har sai yayi wa ra'un din wani irin tarkiki da tashkiki ko, to ba daidai bane, ba haka larabcin yake ba, ba wa inna ilaihi raji'un bane, a'a wa inna ilaihi raji'un, haka ake faɗin shi da larabci. Ina fata an gane. Da haka babu wani tashdidi akan ra'un, to wani ma alaihi yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka wannan an samu matsala. Dan in ka san fasara abin da kake, to ba za ka ƙara faɗin shi ba. Ina fata an gane. Allah ya kyauta. Da haka ku kiyaye yadda larabcin yake, shine inna, lallai mu dinnan lillahi, dama na Allah ne, dukkanmu kayan Allah ne, ba mu muka mallaki kanmu ba. Wa inna, sannan har ila yau mu dinnan da abin da muka mallaka, ilaihi, zuwa gare shi, shiwa shi Allah, raji'un, dama duk gare shi za mu koma. To tafiyar ne ake yi ɗaya bayan ɗaya. To tunda wannan ya tafi, ba abin mu yi baƙin ciki mu yi haƙuri ba. Mu yi haƙuri, muna son rayuwa da shi, amma Allah tunda ya ɗauke shi lokacin shi ne. Mu ma a kwana a tashi za mu tafi. To abin da kake tunawa kanka da wannan kalmar ke, to shi yasa Allah ya ce masu faɗin wannan kalmar alaman masu haƙuri ne. Ya ƙalu inna lillahi. To shi da ɗan sauƙi, tunda shi ma ya shiga cikin al-muqawwilu ne kenan ko. Amma duk wannan babu asali daga inda lafazin yake. Kada ka ɗauko ayar cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu, a'a ai ana bada labarin ku ne, sai ka ce suna cewa. To kai ma da ka zo sai ka ce suna cewa, kai baka ce kenan ba. Kai ka cire kanka kenan. To a kiyaye duk waɗannan gyare-gyaren. Idan musiba ta faru kawai ka ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haka lafazin abinda ake nufi kenan. To masu fadin wannan lafazin bari ku ji daga cikin irin sakamako da Allah yake musu tun a nan duniya. Malam yake indal mafa'idi a lokacin da musiba ya same su. Akwai hadisan da suka nuna falalai masu yawa. Fa min zalika ga ɗaya daga cikin hadisan wanda ya fi nuna girman sha'anin masu wannan istirjai. Bari ku ji hadisi. Malam yake ma rawahu al-Imam Ahmad. Hadisi ne tabbatacce wannan hadisin. Imam Ahmad ya fitar da shi, haka Imam Muslim a cikin sahih dinsa. Malamai da dama suna kawo shi a cikin kananan littattafan su. In ka karanta littafin Akamul Jira'id na Malam Albani za ka ga ya kawo hadisi. Al-Imam Ahmad ya rawaita hadisin da isnadin sa har zuwa ga Al-Muttalib. Wannan Al-Muttalib dinnan wani tabi'i ne. An fahimta ko? Almajirin sahabbai ne. To daga cikin sahabban da ya karatu a wajensu akwai Ummu Salama Ummul Mu'minina. Uwar mu'minai Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda. Qalat Ummu Salama ta bada wannan labarin. Bari ku ji karatun. Yace atani Abu Salama ta yawman. Mijina Abu Salama ya taba dawowa wata rana min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya dawo tafsiri daga wajen manzon Allah. Ka dauka yanzu kai ma kaman kai ne. An fahimta ko? Da ka zo ka ji wannan karatun yau kana komawa gida sai ka zaunar da iyalinka. Kace to yau na jiyo karatu game da falalan masu fadin inna lillahi in musiba ta same su. Kaman irin haka Abu Salama shi ma ya je wajen manzon Allah ne. Sai ya jiyo karatu game da fadin inna lillahi. To da ya koma gida bai yi nauyin baki ba. Bai yi kauran karatu ba. Bai yi mata rowar alkhairin da ya samu ba. Da haka ya kuma zage ku dauki wannan sunnar irin ta Abu Salama. Za kuma ku ji amfanin da wannan abin da yayi, abin da ya samar wa Ummu Salama. Yace tace mijina na dawowa gida domin Abu Salama shine tsohon mijinta. Duk da yanzu ka ji mun ce Ummu Hatiba Ummul Mu'minina ce ko? To wannan kafin ta zama Ummul Mu'minina din ce. A lokacin tana Ummu Salamanta. Yace da mijina Abu Salama ya dawo min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya dawo daga wajen manzon Allah karatu. Fa qala sai ya zo ya zaune da ni ya ce min laqad sami'tu min rasulillahi qawlan. Ki wallahi yau na jiyo karatu wajen manzon Allah. Tafsirin da aka yi mana a yau kai abin ya bani mamaki, ya burge ni. Yace surirtu bihi kuma na ji dadin karatun yau. An fahimta ko? Kaman kace ta ce to meye karatun ne har kake wato nuna wannan irin sha'awar haka. Kana sai yace manzon Allah ne yace mana la yusibu ahadan min almuslimina musibatu. Babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi fa yastarji'a inda musibatihi, sai yayi istirja'i. To menene istirja'i? Shine fadin inna lillahi din wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine istirja'i. Idan yayi wannan istirja'i thumma yaqulu, sannan kuma sai ya kara da cewa Allahumma ya Allah abun bautana ajurni fi musibati, ka saka min da lada sakamakon wannan musiba. Kada ya zama musiba ce kadai za ta same ni, ka bani ladan wannan musiba da ka jarabce ni da shi. Sannan wa akhluf li, sannan ka aini wato maye min gurbin musibar khairan minha, abin da yafi musibar alkhairi. Abu Salama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Dabbu dimi a lokacin da musiba ta same shi ba wai sai ta sai iska ta yawa ta tsallance ba, a'a dabbu da mun shi. Ina fata an gane, domin zaka zo ka ji suka ce duk wanda zai yi hakuri bayan musiban ta yi tsallance wannan bai da lada. Domin dama hakurin da yake na yanzu na dole ne. Dama za ka ci gaba da kukan mahaifinka ne yau shekaran shi uku da mutuwa? Ai ƙarya ne. To yaushe za a gane ka yi hakuri? Shi ne daidai lokacin da aka baka labarin ya mutu. To na yake gane mai hakuri daga mara hakuri. Amma yanzu bayan shekara uku sai ka ce to alhamdulillah na dai yi hakurin. Kan Allah ya sa ka yi. Saboda wannan ƙarya ne yanzu yake, ba hakuri ya yi ba. An gane ko? Shi ne za mu zo mu ji hadisa a ɗin sarara da sarara cewa innama sabru inda fadmatul ula hakuri da ake magana anan shine hakurin da mutum yayi a lokacin da abin ya zo da zafin shi lokacin da kake jin radadin musibar to idan kai hakuri a lokacin to shine ka zama mai hakuri da haka ummu salama tace da ya karantar da ni wannan karatun qalat ummu salama mai bada labari sai tace fa hafiztu zalika minhu sai na haddace karatun dama amfanin karatu ai ko sai ta haddace karatun tana jiran ranan da Allah zai sa wani abu na musiba ya same ta sai ta aiki da karatu to barku ji musibar da Allah ya fara jarabtar ta dashi tace falamma tuwfiya abu salama ana nan yau da gobe kwatsam sai mijina abu salama shi ya fara mutuwa kuma an gane wannan da ke ko istarja'tu tace sai na tuna karatun sai na yi aiki da karatun sai abu na farko da na yi sai na yi istirja'i nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qultu sai na kara da karatun da ya karantar da ni daga manzon Allah sai nace allahumma ajurni fi musibati ya Allah ga musiba ta same ni ka bani ladan wannan musibar wa akhluf li khairan minha sannan ya Allah ka canza min da abin da ya fi shi alkhairi da ta gama addu'a ita da kanta tace thumma raja'tu ila nafsi sai kuma na dawo cikin hayyaci na sai nace anya min aina li khairin min abi salama to ni ko waye zan samu da yake abu salama alkhairi abu salama ko ka san waye abu salama abu salama yana daga cikin waɗanda suka musulunta da dimidin as-sabiqul awwaluna to yana cikin su sannan yana daga cikin sahabbai ɗan kaɗan da suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha a lokacin da ake gana wa mu'minai azaba a garin Makka da manzon Allah yake to tunda al'amarin ya kai wannan yanayin ku zo ku bar garin nan ku samu saukin azaban da ake yi to waɗanda suka yi wannan hijira sune al-muhajiruna na farko a musulunci saboda hijiran sa suka yi sun yi ne saboda Allah man kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu to Abu Salama na daga cikin ɗan kaɗan din nan kana jin darajar shi ko sannan su ne din da kuma sai jita-jita ya je ya same su aka ce ai yanzu an ma kyala manzon Allah kowa na addini ashe ƙarya ne sai suka ƙara dawowa garin Makka ai ko sai aka rike su aka ce ba kun gudu ba da ashe yaudaran ta aka yi sai aka gallaza musu azaba fiye da na da suka yi hakuri akan wannan azabar har lokacin da manzon Allah ya fara musu izini bayan da Allah ya mishi wahayi cewa to yanzu ku fara yin hijira ku tafi Madina Abu Salama dai har ila yau yana daga cikin sahabban da suka yi hijira suka tafi Madina kaga duk wani falala na asbakiyya ya samu yayi hijiran farko yayi ta biyu kuma yana daga cikin as-sabiqun al-awwalin da haka duk sanda kaji Allah yana cewa min al-muhajirin wal ansar to yana daga cikin su in kaji Allah na cewa as-sabiqun al-awwalun yana daga cikin su kuma an gane wannan da ke ko to sai Ummu Salama ta ce to cikin sahabban da suke rayi waye ya samu wannan falalan har da zan same shi in ji cewa na samu wanda ya fi Abu Salama alkhairi ta ji tunanin ta kenan ta ce to amma duk da nayi wannan tunanin sai kuma na tuna mijina fa ya ce manzon Allah ya faɗi wannan karatun magana daga bakin manzon Allah kuma ba wasa ba da haka ban isan kare ta manzon Allah ba amma dai ni ban san ta inda za a yi hakan ba ni dai na yi imani da Allah na gaskata manzon Allah na faɗa na bar wa Allah kuma sauran al'amarin barin gaya za a yi me ya faru ta ce ana cikin wannan hali falamma qabbat iddati yayin da na gama takaba na fita idda na fita takaba kawai sai na ji an zo gaishe ni ista'zana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji su manzon Allah sun zo su gaishe ni a gida su ƙara ainihin wato jajanta mun kuma su yi mun maganganu na dai a ƙara imani ko yace da na ji muryar manzon Allah wa ana ajbabu ihaban li a lokacin ina cikin jima kun ka larabawa suna da ai wato a amfani da fata da yawa to tace tana cikin jiman fata wanda za ta yi amfani da shi a lokacin ta ji muryar manzon Allah yana sallama tace ina jiyo muryar shi فغسلت يدي سيني برمزان دينا والتي هنائينا من القرض دقعيني واتوانا ايكين دريكينا ابوبوا انكزان كانا فاتن لنا كباكو نوانك هنونا نجينا الشريع نسني هجابنا سينا جينا ايني واتوبودي ومنزان الله قوبا واذنت له سيني ما اذن نتي يشبو فوضعت له وسادة na shimfa dawa manzon Allah abun zama na sa mushi wani matashi min ada wisadatu adani wato na fata kasa irin wannan fatan nan da ake ata abun filo din nan ko a dinka shi da fata to irin shi ne na ajewa manzon Allah ya zauna a kai gashi yace tace hashwiha lifun wanda aka yi da ainihin wato gashi mai laushi irin kamar kace na giran sarakunan nan ko فقعد عليها كما ذا الله يزونا akan wannan matashin da na ajiye mishi a gefe guda ni kuma sai naje na kame a gefe guda take da manzon Allah ya fara zance fa khatabani ila nafsi kai sai sai manzon Allah ya ce mun nazo kuma ina ganin zan aure ba ne mutum Ummu Salama ta ji sai kamar abin farki ta ji magana manzon Allah da kanshi kaga addu'a ta ci ko bai ci ba aha sai sake ma in annabi yake kai abu kawai kai wallahi ka barwa Allah sauran an fahimta ko ma'ana Allah ya so ya gaskata ka akan imaninka da manzon Allah kuma ya nuna mata duk abin da ka ji daga bakin manzon Allah ba wasa ba shine Allah yake to manzon Allah ya zo ya aure ka shi da kanshi jama'a ana fahimta ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana min cewa zai aure ni lamma faraga min maqalati bi kulli da naji na rasa me ke min daɗi me ke min farin ciki a zuciya amma saboda ɗabi'an mata bari kuma ku ji abin da take kace da annabi ya gama faɗi ina ta murna ina ta jin daɗi sai na tudda kai nake ya rasulullah ya manzon Allah ma bi Allah ya kuna bika ragaba wane ni in ce ban yarda da wannan abin da ka zo da shi ba waye haife ni waye ubana kenan ko sai dai lakin ni amma ya manzo Allah ina da wasu illoli wanda wala Allah ban sani ba ko ba tantantar da ni in zama matanka ba bari in ga maka illolin lakin ni ka ganna dinnan imra'atun fi ghiratin shadida wallahi ina da tsananin kishi in na fara kishi kamar kun fita hayyar shi na sai sa kaga Abu Talaba ya hakura da ni ni kadai to gashi ya manzo Allah na san ba ni kadai bane zan kasance a karkashin ka already ma akwai wasu matan ma a gida to ya za a yi kenan kun ji sai marmar ya faɗi illanta na farko ko yace fa ahafu an tara minni shay'a yu'adhibuni Allah bi ina jin tsoro kada sai na shiga gidanka wannan kishin nawa ta motsa ta jawo min abin da Allah zai min azaba sakamakon na tada maka hankali to ya zan yi da wannan ya manzon Allah ka ji illa ta farko sannan matsala ta biyu da nike da shi wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sinni gashi kuma ya manzon Allah ka gani yanzu dai shekaru nawa sun fara ja ba wai budurwa bace ba yani ya karama ba na san kuma kana da irin sa Aisha wanda na san ba karamin ji da ita kake yi ba to ya zaka yi da tsohuwa ya manzon Allah kuna ji ko kun ga wannan yana yin raddi ga ainihin wato irin maganganun da kafiran duniya suke son wai su rinka bacin manzon Allah da shi wai manzon Allah da shi ba abin da ya sani sai sha'awar mata kawai tara mata yake yi to ka ji irin matar in an auri tsohuwa sha'awar ta ake yi aka aure ta maslaha ce da tausayi irin na manzon Allah shi yasa ka ji duk wata mace mai matsala sai annabi ya aura dalilin duk da yasa ya tara mata dan duk cikin matan nashi ku gaya min wace ce ya aura tana budurwa baya ɗaya ce kawai ita ce kawai Aisha amma duk sauran manzo Allah ya aure su ne saboda matsayin shi na ra'ufun bil mu'minina in ya je ga halin da take ciki ya ga za ta tozar ta sai ta ki dawo karkashin ta duk wani matsalar ki za a dauki wannan shine manzon mu shine manzon Allah jama'a mun ga kun ji ita da kanta Ummu Salama take cewa ni mace ce wacce na tara shekaru da ka tsohuwa za ka aura ba wani abu da za ka samu ko na wani jin daɗi ko wani abun nan ka ji illa ta tabi sannan wa ana zatu iyali. Sannan kuma ya manzo Allah kaga mijina Abu Salama ya rasu muna da ƴaƴa tare da shi. Daga cikin aya akwai ita wannan Salama da kake ji ake cewa ta Ummu Salama, akwai wanda ake cewa Umar, ina fata an fahimta, da wasu ƴaƴan kaman guda uku ko hudu. Sai to waɗannan yaran kuma kaga ba zai kyautu a ce in yi watsi da su ba, sai ya zanna ta amanan ubansu ban kula musu da ƴaƴan shi ba, to ya za a yi mun da waɗannan illolin? To bari ku ji maganar da muka ce, manzon Allah ba a taɓa kawo matsala gaban shi ba tare da an samu mafita ba, sai ya warware shi. Jama'a an fahimta ko? Eh. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, to mun ji matsalolin naki, ki saurari mu kuma jawabi daga bakin mu sallallahu alaihi wa alihi. Fa qala, manzon Allah ya ce, amma ma zakarti min al-ghira, matsalar kishi da kika ambata, tabbas wannan wani ɗabi'a ne da Allah yake sakawa a jikin mata, kowace tana da nata irin kishiyar, sai dai kishin nasu to na wata tafi na wata ne. To ba wai ana cewa haramun ne mace ta zantana da kishi ba, to amma kada kai kishi da zai wuce iyaka na shari'a, abinda ake cewa kenan. Da haka sai manzo Allah ya ce, wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wa ɗan adam, to za mu taya ki roƙon Allah ya sassauta miki shi. Matsala ya ƙare ko bai ƙare ba? Don haka Allah kuma ya sassauta mata, ta zo ta zauna da matan manzon Allah kishiyoyi har takwas, duk da ita tara, kuma ba ji matsala a bakinta ba. Kaga kishi ya ƙare ko bai ƙare ba? Ya ƙare. Don haka manzon Allah ya ce, an magance miki matsalar farko. To matsala ta biyu fa na tsufa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za mu taya ki roƙon Allah ko? Fa saufa yadhhabuha Allahu azza wa jalla anki, Allah zai rage miki wannan zafin kishin. Wa amma ma zakarti min as-sin, batu game da shekaru kuwa, fa kad asabani mithlu zalik, ai baki girme ni ba. Shi ne kawai magana, yawa in shekaru kike tunani na dai girme ki, to zaki nuna min shekaru? Ai na san da shekarun, ina ba ta gane. Da haka wannan ma an magance shi, koko da saura an wuce shi. Manzo Allah da ya auri ma wanda ta girme shi, Khadija ba ta girme shi ba, ya auri wanda take fare ta da balantana ke da na girma. Abinda annabi ya nuna mata kenan. Da haka fa kad asabani mithlu alladhi asabaki, ni ma dai na tara shekarun, da haka ba zaki min barazana da shekaru ba. Wa amma ma zakarti min al-iyal, batu game da marayu kuwa, sai da ma gidan marayu zaki, gidan uban marayu afwan, ina fata an gane. Manzon Allah tun kafin a aiko shi da annabta yake taimakon marayu. Wannan na daga cikin abinda Sayyida Khadija ta yi wato faɗi na halayen shi a lokacin da yake ya ga aljani zai halaka shi, take kalla Allah ba zai tozarta ka ba, saboda kana taimakon marayu. Tun kafin yanzu manzon Allah na ɗaukar ɗawain yan marayu, sai yanzu da ya tabbata annabin Allah, da haka marayu gida za su yi ba matsala. Akwai wani sauran matsala? Shikenan sai ta yi shiru, magana ya ƙare kenan. To da haka ta zama ɗaya daga cikin uwayen mu'minin. Sai manzo Allah ya aure ta, ita da kanta ta ce, na ga mu'jizar manzon Allah. Ashe da gaskiyan manzon Allah ya magana a yi imani kawai? Ta ce, ban taɓa tsammanin zan samu miji da ya kai daraja Abu Salama ba, sai kawai sai Allah ya kawo min manzon Allah. To kaga a haɗa Abu Salama da kaina, wane mutum? Ina ba ta fahimta. To wallahi haka ake son mu rinka sallama wa manzon Allah. Amma in ka kuskura ka rinka yin jayayya da manzon Allah, Allah ya ce, to fala wa rabbika la yu'minuna, na rantse da ubangijinka ba wanda zai imani, hatta yi haƙƙi muka fi ma shagar bai, sai sun yadda kai alƙali ne da kai kake alƙalanci akan duk matsalolin su, kuma duk sanda kai wani hukunci mu akan su, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai, kada wanda ya ji wani kaikayi a zuciyar shi in kai hukunci. Wa yusallimu tasliman, su sallama sallamawa, haka ake wa manzon Allah. Amma an kana naka in ka jayayya da maganganun manzon Allah, a ce annabi ya ce, ya ce wai kai baka yadda ba, ƙarya ne, saboda wai kai dan kala kata ne kai, to zaka ci duka a hannun kattin mala'iku. Wallahi la'azim, manzon Allah ba wasa bane al'amari. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To jama'a kun ji wannan hadisin. To kun ga wannan hadisin ya nuna falalan istirja'i ko bai nuna ba. To kaga banda wannan falalan ma ga kuma wadancan sakamako da Allah ya kakkalawa masu wannan haƙuri. Sai sa jama'a mu zama masu haƙuri. Da kuke ji ake cewa mutum yayi haƙuri idan abu ya same shi ba karamin wa'azi ake mishi ba. Amma a lokacin ina shedan ya riga ya kare idan mutane sai kaga mutum yana hayaki yana kumfan baki yana billahi allazi bazan yi ba kaza kaza haba bawan Allah me ya zaki duk abin da aka yi mata in ka dubi girman Allah da yake yana tare da masu haƙuri ai bai wannan abin da bai tantance ake ba za ka yi haƙuri a kan shi ya ce yan uwa masu albarka mu zame masu haƙuri Allah ya sa mu dace anan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kemu darasi na gobe zamu zo mu ci gaba da bayani game da wannan hakuri har inda zamu ga cewa eh lallai dole mu koya wa kanmu hakurin nan domin wannan al'amari ne da ake iktisadi ba wai ana haihuwar mutum da shi bane dole zai kai zaka tarbiyyanci kanka akan haka ka zamo mai hakurin dole saboda ka samu wannan daraja zamu ci gaba da bayanin su a gobe إن الله مدعوك سنفكي يا إبداع فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم